إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله تعالى بوديا دي ساكبا مدامر حدوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مودب وأنا قوفر كورا أشكين غرن كسنا أولا مجلسينا من البركة majalisin da muke karatu a cikin littafin Adda'u wad-Dawa na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, bayan tsaiko da muka samu saboda babbar sallah, muna fatan abinda muka gabatar a cikin waɗancan kwanaki da suka gabata na ayyukan ƙware, Allah ta'ala ya karɓe su. Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu da gazawar mu. Wannan zama zai zama mabudi ne na wannan majalisi namu, kuma munasaba ce da za ta sa mu yi tsokaci a kanta. Kamar da muka saba, duk sanda wata munasaba ta gito, to mukan yi tsokaci a kanta don mu tunatar da mutane abinda yake da alaka da wannan munasabar, da abinda ya tabbata a sunna da abinda bai tabbata a sunna ba, da abinda yake sunna da kuma abinda yake bid'a. To kasancewar wannan wata na al-Muharram shine watan farko a kalandar Musulunci, muka ga cewa ya dace mu yi tsokaci dangane da tarihin kalandar Musulunci din da kuma tarihin wannan shekara ta Hijira, wacce ita ce musulmin duk duniya a yanzu suke lissafi da ita. Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa mai tsarki a cikin suratu Tauba, yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وبنجي تعالى أشكي وأنا آيوي يناتي وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله عدد وتني أقول أن الله قد قوم شابيوني a cikin littafin Allah, wato abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta ya kaddara tun fil azal. Yawma khalaqas samawati wal ard, tun lokacin da Allah ta'ala ya halitta sammai da ƙasa. Je minha arba'atun hurum, daga cikin watannin nan 12 akwai watanni guda hudu masu alfarma. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan haka kada ku zalunci kawunanku a cikin su. Wannan aya tana gaya mana cewa Allah ta'ala tun fil azal, tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa, wato ya halicci duniya, ya sanya mata tsarin lissafi. Tsarin lissafi ɗin nan kuma su ne watanni guda 12, waɗanda su ne suke cika adadin watannin shekara ko kwanakin shekara. Wannan munzu khalaqa Allahu samawati wal ard, shi ya sa ce yawma khalaqa samawati wal ard, kuma haka suke a cikin littafin Allah. Ubangiji ya sanya ɗan adam yana yin lissafin abinda yake na yau da kullun na rayuwarsa, da hudowar wata da kuma faduwarsa, hudowarsa da ɓacewarsa. Ubangiji ya sanya wannan shine ka'idar lissafi. Kuma idan ku kula, Ubangiji ya yi wa ɗan adam wannan zaɓi ne domin ya ga ya tsara rayuwarsa, ta yadda rayuwarsa za ta fi cikin tsari, cikin hikima. Sannan aka sanya hudowar wata, bayyanarsa da kuma faduwarsa ko ɓacewarsa, shine zagaye na kowane wata wanda yake kwana 29 ko 30. Wannan wani abu ne da dan adam ba zai iya kawo wato canji a kansa ba. Abu ne dan adam ba zai sa hannu ya canza ba. To kaga ashe za a iya samun daidaito, za a iya samun tsari a cikin al'amarin. Da a ce wanda dan adam ne zai iya canzawa, to kaga kowa sai ya rika wasa da abu. Wannan yazo sai ya kara, wancan yazo ya rage. Wannan yazo ya ce na wancan bai masa ba, shi nashi zai kikiro. Wanda wannan kun san ɗabi'ar dan adam ne, don abin da shi yayi wa kansa, to wani zai ce bai masa ba. Kuna ga dai yadda constitution na Najeriya ake tar abin nan a kansa. Duk bayan shekara sai an ce an yi amendment na constitution, a yi gyare-gyare. To kuma za a daina ba, saboda tsarin dan adam ne. Kuma kowa zai zo ya shigar da san zuciyarsa. In wani ya zo sai ya ga shi tashi san zuciya bata shiga ba, don haka kaga sai ya sake gyara. To amma idan Allah ta'ala shi ya yi, sannan kuma ya yi shi ta yadda duk tsiyan mutum dole ya gani ya kyale a haka, kamar sha'anin fitowar wata da faduwarsa, akwai wanda zai sa hannu cikin wannan lamarin ya fito da wata ko ya kada shi. To kaga akwai hikima a nan, shi yasa Ubangiji ya yi wannan. Ya ce to waɗannan su ne adadin watanni na shekara. Don haka tun farkon kafuwar duniya a haka take tafiya. Saboda haka ba wani abu bane da wani ɗan adam ko wani zamani aka kirkiro shi. Tun kafuwar duniya haka lissafin yake. Babu wani zamani da aka yi da suke da wani lissafi na watanni daban sabanin waɗannan watannin guda 12. Allah ta'ala ya ce minha arba'atun hurum, a cikinsu akwai guda 4 masu alfarma, masu daraja. Waɗannan guda 4 masu daraja su ne wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisin Abu Bakra, Nufay ibn al-Harith, Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Hudubar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yayi yawman nahri, ranar 10 ga watan Zulhijja a Mina, yayi yace inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Yace duniya ta zamani ya juyo, ya koma yadda yake tun lokacin da, kamar yadda yake lokacin da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa. Yace as-sanatu 12 shahran, shekara watanni 12 ne. Minha arba'atun hurum, minha ashhurun hurumun arba'atu ashhur hurum, da cikin waɗannan watanni 12 akwai watanni guda 4 masu alfarma. Ce thalathun mutawaliyat, guda 3 masu bibiyar juna, Zulqa'da, Zulhijja, sana al-Muharram, sai yace wa Rajab mudar ma baina Jumada wa Sha'ban, da kuma Rajab na mudar wanda yake tsakanin Jumada da Sha'ban. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana cewa waɗannan su ne watanni guda 4 masu alfarma. Zulhijja, Zulqa'da shi ne watan 11 na kalandar Musulunci, sai Zulhijja shi ne wata na 12, sai kuma al-Muharram shi ne wannan watan farko na shekara da muke ciki, sai kuma Rajab shi ne watan 7. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne watanni guda 4 masu alfarma, 3 a jere, ɗaya kuma shi kadai shi ne Rajabu Mudar, Rajab ɗin Mudar. Saboda a cikin ƙabilar Larabawa akwai waɗanda suke sanya Rajab ya zama Sha'ban, wato Ramadan suke kira Rajab, kamar ƙabilar Rabi'a, shin ƙabilun Larabawa. Akwai ƙabila kuma da bata ma yadda da alfarmar waɗannan watanni guda 4 ba, su ne ƙabilar Quda'a. To shi yasa Annabi sai ya jingina abin da cewa Rajab ɗin na Mudar, ya sake ta'arifinsa, ya sake fito da shi, ya ce ma baina Jumada wa Sha'ban, wanda yake tsakanin Jumada da Sha'ban. Wato kaga ba wanda Rabi'a suke kira Rajab ba, wato Ramadan suna kiran shi Rajab. Kuma Ramadan kaga bayan Sha'ban yake, ba tsakanin Jumada da Sha'ban ba. Shi yasa Annabi sai ya yi bayanin Rajab ɗin da yake magana, shine Rajab wanda duk kabilun Larabawa suke girmama shi, dan dama an kirawo shi Rajab saboda kanat qaba'ilul arab turajjibuhu ay tu'azzimuhu, suna girmama wannan watan. To waɗannan watanni ne guda hudu masu alfarma tun lokacin Annabi Ibrahim alayhi salam, haka yake a cikin addinin da Annabi Ibrahim ya zo da shi, millatu Ibrahim alayhi salam. Don haka Larabawa sun gaji girmama waɗannan watanni guda hudu, ba sa yadda su yi yaƙi a cikinsu, ba sa yadda su kai wani hari ko wata ƙabila ta kai ma wata ƙabila hari ko ɗaukar fansa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni, suna girmama su. Saboda haka musulunci ya zo ya ci gaba da ba su girmansu da ba su darajarsu. Da wannan shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin wannan hudu ba tashi, dan ya nuna musu cewa wannan alfarma ta waɗannan watanni guda hudu tana nan. Duk da cewa Larabawa a jahiliya sun rika wasa da wannan alfarmar ta waɗannan watanni, sun rika wasa da ita, idan suna so su yi wata aika-aika ko wata ƙabila ta kai ma wata ƙabila hari, ko an yi ma wata ba daidai ba tana so ta yi ramuwar gayya, kuma ya kasance a cikin wata ne, a ɗaya daga cikin waɗannan watanni huɗu ne, to sai ta ce ta jinkirta watan, maimakon ya zama watan da ake ciki shine watan Muharram, sai ta ce to wannan watan ya zama Safar, in ya so Safar, in ya kama shi zai zama Muharram ɗin, ba don kuma don zan su yi abinda suke so na keta alfarma wannan watan. Sauraka suna yin wannan wasa da watanni masu alfarma, suna cewa zai wahala su zauna wata uku a jere ba tare da sun kai farmaki ba, ba tare da sun kai hari ba, ce wata uku kwana 90 suna zaune haka kawai ba su kai ma wata ƙabila hari ba, to ai sai yunwa ta kashe su, sai yunwa ta kashe su domin gaba ɗaya rayuwar tasu sun gina ta alal gharat, akan kai hare-hare, don haka mai ƙarfi zai kwata daga mara ƙarfi. Saboda haka sai suke ganin Zulhijja al-Muharram haka a jere, to ba zai yiwu ba, don haka idan aka yi Zulqa'ida Zulhijja sai su daga Muharram, sai su yi abinda duk za su yi na barna da hare-hare da yaƙe-yaƙe da cin zali a cikin Muharram, sai su ce Safar ne, in ya so Safar ɗin wanda shi ne wata na biyu, in ya kama sai su ce to shi sun maida shi shine Muharram ɗin. Ko kuma kamar yadda ƙabilar Rabi'a suke sanya maimakon Rajab wanda shine watan bakwai, su sanya shine Rajab mai alfarma, sai su maida Ramadan shine watan tara shine mai alfarma, Rajab kuma za su yi abinda suke a ciki. To shine Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya nuna a waɗannan hudun su suna nan a yadda suke masu alfarma ne, shi yasa Ubangiji ta'ala ya kushe musu abinda suke yi na jinkirta wata zuwa ga wani watan daban, ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ce wannan jinkirtawa da suke yi wani ƙari ne a cikin kafirci. يضل به الذين كفروا ana wato batar da waɗanda suka kafirta da wannan nasi din, da wannan jinkirta wata din. يحلونه عاما ويحرمونه عاما su halatta shi wannan shekara, su haramta shi wannan shekara. saboda haka wani lokaci sai a yi shekara biyu ana samun canji, ana matsar da wata gaba, don haka sai ya zamana Zulhijja ya zo, amma ba shine Zulhijja din ba a gurinsu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a watan Zulhijja sai ya ce inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa samawati wal ard, ya dawo yadda yake. saboda haka wannan watan da muke ciki Zulhijja shine Zulhijja, ba yadda ku kuke ta matsar da watannin ba, ta yadda Zulhijja din zai zama Zulqa'ida, a wannan shine Zulhijja. To wannan shine abinda Larabawa suke yi, sun kasance kamar wannan wata na al-Muharram sukan azumce shi ma tun kafin ma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a aiko shi, suna yin azumi a cikin Muharram, a ciki ne suke sawa Ka'aba riga, kamar yadda yazo a cikin Sahih al-Bukhari, a cikin wannan wata sukan sanya Ka'aba riga ta dibaji ta al-Harir mai kauri. To lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi hijira sai ya samu Yahudawa suna azumi a cikin watan Muharram. 10 ga watan Muharram. Sai ya tambaye su sai suka ce wannan shine yinin da Allah Ta'ala ya tsirar da Annabi Musa alaihi salam da mutanansa ya halakar da Fir'auna da tashi tawagar. Saboda haka Annabi Musa fasamahu Musa shukran lillah fa nahnu nasumuhu ta'ziman. Annabi Musa ya azumi a wannan watan, a wannan ranar, domin ya nuna godiyarsa ga Allah bisa ni'imar tsirarwa da ya masa shi da mutanansa. Yahuda suka ce mu ma sai muke yin azumi don girmama wannan ranar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Mun fi ku cancantar Annabi Musa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi, ya kuma ce mutane musulmi su yi azumi a wannan ranar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya fi Yahudu cancantar Annabi Musa, saboda na farko Annabi Musa annabin Allah ne manzo, shi ma annabin Allah ne manzo. Sannan Annabi Musa ya zo da tauhidi, a bauta wa Allah shi kadai, kada a bauta ma wani tare da Allah. Shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tauhidi. Sannan Annabi Musa alaihi salam ya zo ya samu Fir'auna da sojojinsa da waziransa da suka Karun suna zalunci a bayan kasa, suna cutar waɗanda suke masu rauni sune Banu Isra'il. Inna Fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah ta'ala ce Fir'auna ya nuna kafafa da isa a doran kasa. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana wato raunana wani bangare na mutanen Masar, yana yanka yaransu maza yana barin mata. Allah ce lalle shi yana cikin mabarnata. Haka ya zo ya samu a Fir'auna da shi da yan tawagarsa suna cin zalin waɗanda suke masu rauni. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummar Larabawa da al'ummomin da suke gefe da su, ana zama na zalunci mai ƙarfi ya burkushe marar ƙarfi, wanda yake da gata, yake da galihu, yake da jama'a, yake da dangi, a burkushe wanda aka san baya da galihu, baya da gata, baya da kowa tare da shi. Saboda haka zalunci ya zama abin ado. Kabilar ma da bata zalunci sai a riƙa ma tushe ta da wannan, ana yi mata ba'a. Ubayyilatun la yaghdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbatan khardali. Kamar yadda wani yake zagin wata kabila yace yar karamar kabila ce, ba sa iya zaluntar, ba sa iya karya yarjejeniya ko alkawari in aka yi da su. Sannan ba sa iya zaluntar mutane ko da daidai da kwayar kwamayya, wato su ba za su iya karya yarjejeniya ba in an yi da su. Wato shi a gurin sa abun alfahari ne a yi yarjejeniya da zama zan lafiya, ba fada, ba yaki, ba tashin hankali, kawai wata kabilar dan taji tana jin ta isa ta karya wannan. Sannan ba su iya zaluntar kowa. Saboda haka mai ƙarfi shi yake cin karansa ba babbaka, shi yake shanya duk inda yake so. Har ma wani daga cikinsu yake cewa waman lam yazud an hawdihi bisilahihi yuhaddam waman la yazlimi an-nasa yuzlami. Wanda duk ba zai iya kare tafkinsa da takobinsa ba, wato da makaminsa, ya tsaya ya kare haƙƙinsa, ya kare tafkinsa, to sai a rusa masa tafkin nashi. Wanda kuma ba zai zalunci mutane ba, to fa sai a zalunce shi. Saboda haka su suna ganin zalunci alfahari ne. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su cikin wannan yanayi, ana kashe ƴaƴa mata a bar maza. Kamar yadda shi kuma Fir'auna ya riƙa kashe maza yana barin mata, su kuma suna kashe mata suna barin maza. Da haka ya zo domin ya ceto su zuwa abin nan, ya ceto su daga bautar wani Allah zuwa ga bautar Allah, ya ceto su kuma daga zalunci zuwa ga adalci na musulunci. Saboda haka kaga anan yayi kama da Annabi Musa alaihi salam da irin abin da ya zo da shi. Da haka yace inna Musa nahnu ahqqu bi Musa minkum ko aula bi Musa minkum. Sannan Annabi Musa alaihi salam ya tashi maraya, ya tashi a gidan Fir'auna, bayan Allah Ta'ala ya yi wa uwar Annabi Musa wahayi, فأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجاعله من المرسلين. الله تعالى يجي أنت تجي تجي فاشي cikinte ku haka kuma tai da haka ya tashi tun yana kankani a gidan Fir'auna ba a gaban iyayensa ba har ma Fir'auna ya rike masa gori bayan dawowarsa alam nu rabbika fina walidan wa labista fina umraka sini wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa kunta min adh-dhalimin ko eh min al-kadhibi min al-kafirin na'am yake masa gori alam nu rabbika fina walidan ba anan muka rine ka kana yaro karami ba. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma maraya tun yana ciki mahaifinsa ya rasu yana shekara 2 mahaifiyarsa ta rasu shekara 4 shekara 6 kakansa ya rasu haka yazo ya rasa Abu Talib ya dai tashi ba shi da kowa daga cikin iyayensa waɗanda za su kula da abin nan dinsa za su kula da rayuwarsa. To kaga anan Annabi Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam yana da kama da Annabi Musa alaihi salam ta wannan nahiyar. Sannan haka shi ma haka Annabi Musa alaihi salam bayan kashe kibdi din nan da aka yi mutane suka Fir'auna da mutanansa manyan gari aka shiga mitin yadda za a kamo Annabi Musa a kashe shi tun lokacin ba bai zama annabi ba da wani mutum yazo yana masa nasiha waja rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihi. Yazo yake gaya masa cewa gashi can ana mugun ana taro ana kulla mugun nufi don a kashe ka don haka ka fita ka gudu ka ku fita ka yi hijira. Haka Annabi Musa ya fita daga Masar ya nufi Madina fa kharaja minha khaifan yataraqab haka ya fita cikin tsoro ya bar garin Masar. To shi ma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam aka rika masa kulle-kulle ana kokarin a kashe shi ko a daure shi fa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Haka su shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanansa suka rika taro suka yi kulle-kulle cewa ko dai su kama shi su tsare shi ko su kashe shi ko su kore shi. Shi ma haka Allah ta'ala ya fitar da shi ya bar garinsa ya tafi Madina. Saboda akwai aujuhu shabah fuskoki da dama da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da wanda yazo da ita tayi kama da da'awar Annabi Musa alaihi salam. Sannan bugu da ƙari gashi Annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul shi ma kuma yana cikin ulul azmi bal sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine jagoran ulul azmi minar rusul gaba daya. Daka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum fa sabahu wa amara an-nasa bi siyamihi kafin afarlan ta'zimin ramadan azimtar goma ga al-muharram wajibi ne akan musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta shi akan musulmi har Rubayya bint Muawiz take cewa mun kasance muna azumtar sa muna sanya yaran mu kanana suna yin azumi a goma ga muharram sannan bi musu ya tsana ta auduga idan yaro yayi kuka sai a danka masa har lokacin da za a yi bude baki. Daga baya bayan Allah ta'ala ya farlanta Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Bayan Allah ta'ala ya umarni ga duk wanda ya halarci kamawar watan Ramadan yayi azumi sai ya zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutanansa wanda ya ga dama ya azumin goma ga al-Muharram wanda kuma ya ga dama ya bari sai ya zama watan Ramadan shine watan da aka wajabta azumtar sa shi kuma goma ga al-Muharram Ashura sai ya dawo sunna ce daga sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya azumin Ashura yana da lada na wanda ya dabbaka sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji ta'ala zai kankare masa laifuffukansa da suka gabata na shekarar da ta gabata kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim hadisin Abu Qatada al-Ansari Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin watan Arafa yace ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiya ina sa tsammani ga Ubangiji na wannan azumi zai kankare masa laifin shekarar sa da ta wuce. Saboda haka wanda ya azumci Ashura ya zama ne yana ladan dabbaka sunna. Hadisi ya tabbata cikin sa Muslim, hadisi Abu Huraira ta radiyallahu ta'ala an Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu shahrillahi al-muharram wa afdalus salati ba'da wa afdalus salati ba'da al-maktuba qiyamul layl. To azumin da yafi kowanne falala bayan Ramadan shine azumin wannan wata na al-muharram, shine goma ga al-muharram din da ake magana Ashura. Hakanan Abdullahi dan Abbas yake cewa banga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yana kiyaye wani azumi bayan na farilla kamar yadda yake kiyaye azumin Ashura. Saboda haka wannan azumi ya zama sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance yana wato yin wannan azumi duk shekara har sai shekarar sa ta ƙarshe. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya azumci goma ga watan al-Muharram, daga baya kuma sai ya so ya saba wa Yahudawa. Kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira, duk abinda ba a yi masa wahayi a kansa ba, wani alqur'ani bai sauko ba, to yakan so ya kwaikwayi irin na ahlul kitab. Sai idan wahayi ya sauka ya faɗi wani abu sabanin nasu, saboda su ne suke da addini samawi. Daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika saba musu, da shi ne a ƙarshen shekararsa azumin sa na al-Muharram na ƙarshe, bayan ya yi goma ga watan al-Muharram sai yake cewa la in ishtu ila qabil la sumanna tasi'a, kamar da cikin hadisin Abdullahi dan Abbas sai Muslim, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin tara. Wato tara shi ne tasu'a ya hada da goma. Fatuwfi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla al'am, kafin shekara ta zagayo Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya karbi ransa. Duk da haka azumin tara ga watan al-Muharram ya ci gaba da zama sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama, dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya himmatu zai yi wannan azumi, wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yahummu bi batil, manzo sallallahu alaihi wasallama kuma baya himmatuwa wajen aikata abin da yake kuskure ne ko ba daidai ba. Abinda Annabi yake himmatuwa da aikata shi to babu shakka yana cikin abubuwa masu kyau, ko da bai samu yayi ba yana nan a cikin sunnar sa, don haka za a yi wannan. Shi yasa ya zama mafi kamala shine mutun ya azumci tara ga watan al-Muharram da goma ga watan al-Muharram, wannan shine al-akmal, tara da goma, saboda ya cika wancan guri da manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sannan abin da yake bi masa shine ya azumci goma ga wata din, in bai samu damar azumta tara ba, domin wannan shine al-aslu, shine asal. Akwai hadisi da yazo daga Ibn Abbas wanda yake cewa mutun ya azumci yawman qablahu aw yawman ba'dahu, ya azumci tara ko tara da goma ko goma da sha ɗaya. Wannan hadisin bai inganta ba, hadisi ne mai rauni. Abin da ya inganta shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cikin sai Muslim da in ishtu ila qabil la sumanna tasi'a. Saboda haka as-sunna shine mutun ya azumci tara da goma ko goma, amma goma da sha ɗaya wannan bai inganta ba, ko da ana faɗa to, amma hadisin da ake dogara a kansa hadisi ne mai rauni, hadisi ne mursal wanda bai tabbata ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To abinda bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama addini ba, bai zama ibada ba da za a rika bautawa Allah da shi. Wasu suna cewa ai buƙatar shine a saba wa ahlul kitab, tunda wannan shine buƙatar, to kaga ba laifi kenan idan an azumci goma da sha ɗaya, dan nan ma an saba musu. Na'am, mun yarda cewa akwai buƙatar a saba wa ahlul kitab, sai dai kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a saba musu, sai a tsaya akan iya abin da ya faɗa. Ba za ka ce tunda dai ya ce ya saba musu ba, ta kowace fuska kai za ka saba, zaka iya yin takwas, kai tara, kai goma, ka ce ai nan ma ka saba musu. Wannan kai ma idan kai haka kaga ka zo da wani abu, ko wani ya ce zai yi goma sha ɗaya sha biyu, ko ya tsallake sha ɗaya ya yi sha biyu, ko ya takwas ya tsallake taran ya yi goma, duk dai anan ya saba musu. To amma kuma babu wanda ya taba faɗar haka, ashe kaga sabawar ba kawai kowace irin sabawa ba, a sabawa tun daga yadda ta zo a sunna sai kai wannan, shi yasa hatta wanda suka ce a azumci 11 sun faɗi haka ne saboda wancan hadisi da ya inganta da shikenan babu matsala kowa sai 9-11 to amma tunda bai inganta ba to sai a tsaya akan 10 din ka a ƙara gaba wannan shine abin da yafi kyau yafi rinjaye yafi zama mafi inganci musamman ga wanda yake tutiyar bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan azumi ya kuma tabbatarwa da mutane yin sa duk da cewa mabiya addinin Shi'a masu limamai 12 suna sukan lamirin azumi har ma suna cewa masu azumtar wannan makiya ahlul baiti ne waɗanda suke murna da kashe Husaini alayhi salam saboda haka wanda duk yayi wannan azumi a yadda suke faɗa kamar yadda yazo cikin littafan su cewa makiyin ahlul baiti kuma mai murna ne da kashe Husaini a jikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan magana ce bi buri kwarai da gaske dan na farko dai azumin Ashura ahlus sunna suna yin shi ba dan rayuwar wani ba ko kashe wani tun ba a haifi Husaini ba radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan azumi tunda lokacin da ya hijira ya samu ana yi yayi shi kaga ba a ma haifi Husaini ba bare a ce saboda haihuwarsa ko kuma ballantana maganar kashe shi kam kaga ai ba a kashe shi ba sai shekara ta 61 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam to bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekara 51 sannan aka kashe Husaini kaga waɗannan shekaru 51 duk musulmi suna yin Ashura kaga ba wanda zai zo kuma dan hauka yace saboda an kashe Husaini ne wasu suke yin Ashura dan su yi nuna farin ciki wanda zai faɗa haka sai wanda yake mahaukaci bai san abin da yake ba kuma in kana murna ai ba azumi za ka yi ba me alakar azumi da murna azumi da za ka galabaita ka yi ta kwanciya ana zai fa maka ruwa ka kasa komai yadin gaba daya kuma a ce murna kake Allah Allah kake ai buɗe baki ka samu wani abu ka kai cikinka kaga ai babu alaka ba ku ga in aka gama azumi bane ake idi ba shine ranar murna an gama azumi to shikenan sai a yi idi a ranar ai ta ciye ana tanda da lashe kaga wannan shine murna saboda haka kaga wannan baya da alaka da maganar kashe Husaini a ce wai ana murna da wannan wanda yana nan cikin rubuce a cikin littafan su sannan baya ga haka littafan su sun zo da batun azumin Ashura din akwai shi a cikin littafan su cikin Buhari al-Anwar akwai ruwayoyi da dama wanda a ciki an nuna cewa azumin Ashura din musulunci ne kuma daga baya wasu ruwayoyin suka zo suka ce nuna farin ciki ne da kashe Husaini to kaga wannan tufka da walwala ce duk a littafin addini guda daya an nuna nan sunna ce ta manzon Allah aiki ne na ahlul baiti can kuma an ce na makiya ahlul baiti to daman duk abin da ba gaskiya ba sai ka same shi tuka da walwala ne walau kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira saboda haka azumin Ashura sunna ne wani ma waye dan ya soki azumin Ashura din kuma ba da ilimi ba da jahilci sai cewa yayi to ai a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a in Allah ya kai ni baɗi zan yi tara kuma bai kai baɗi ba Allah ya karɓi ransa to kuma an ce ya ga Yahudawa suna yi to su kuma Yahudawa ai an kore su sun bar Madina tun kafin shekarar rasuwarsa to kenan wannan ƙarya ne kun gane abin da yake so ya ce shi a tsammaninsa ba a fara azumin ba sai saura shekara ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan ya fara azumin sai kuma ya ce a sai shekararsa ta ƙarshe sai ya ce in Allah ya kai ni baɗi sai kuma bai kai baɗin ba sai ya ce to ya za a yi a ce kuma Yahudawa kuma gashi a nan to kaga wannan aidi shirin wanda yake da ilimi wayayye wayayyen mutum ba zai wannan ba. Dan da zai karanta hadisin da nutsuwa zai ga cewa hadisin Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar cewa walamma hajara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yayi hijira. Saboda haka ba wai ƙarshen rayuwarsa ba, sanda ya hijira ya samu Yahuda a Madina ko bai same su ba, ya same su. To a lokacin ne abin aka yi faru. Sannan abu na biyu da zai kula, har ma ana maganar cewa kafin a farlanta azumi shine wajibi. Yaushe aka farlanta azumi kuma? Shekara ta biyu bayan hijira. Kaga ashe an fara yin azumin Ashura tun a shekarar farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira. Sannan da zai ƙara duba zai ga cewa Quraishawa ma suna azumin tun kafin ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga da za kula da wannan, da bai kawo magana cewa ai hadisan akwai tufka da warwara, kuma shi ma gani yayi wanda za wani dan dagaji ya rubuta shi da shi ma ya dauko yake maimaita abin da wani ya faɗa, tunda shi baya da kwakwalwar tunanin. Dan da zai tsaya tunani da ya ga cewa a to ai wannan ba wani abu bane, Annabi ya fara lokacin da ya ga Yahudawa suna yi, daga baya yayi tunanin saba musu, sannan kuma Allah ta'ala bai bashi wani aran wannan lokaci ba. Wannan shine abin da ya faru. Azumin Ashura shine farkon wajibi na azumin wajibi kafin a farlanta azumin watan Ramadan. Azumin watan Ramadan kuma an farlanta shekara ta biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina. Wannan ita ce sunna da ake yi a cikin wannan watan. Duk wani abin da ake yi ba wannan ba, to ba sunna bace, ba musulunci bace, ba koyarwar Annabi bace sallallahu alaihi wasallam, ba koyarwar sahabbai da tabi'ai da limamai na shari'a bace, bid'a ce, bata ne. Duk wani abu da za a yi da sunan addini ibada, in ka cire wannan abin da muka yi magana na azumi, to wani abu ne fararre a musulunci, ba ya da asali. Shi yasa malamai suke cewa an kirkiro wasu bid'o'i guda biyu manya. Ina ji mun karanta wannan a cikin majalisarmu na karatun Bughayatul Mushtaq. Bid'o'i guda biyu manya da aka kirkiro a dangane da wannan wata. Bid'a ta farko ita ce bid'ar Rafida, masu addinin limamai 12 waɗanda suka kirkiro bid'ar baƙin ciki da koke-koke da marin fuska da dukan kirji da fasa jiki da bulala da fasa kai da gariyo. Waɗannan sun yi hannun riga da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam, da suka ɗauki ranar 10 ga watan Al-Muharram, rana ce ta baƙin ciki, rana ce ta nuna alhini, rana ce ta koke-koke, rana ce ta zagaye gari a sa baƙaƙen kaya, rana ce ta tsine ma wasu da ma waɗanda ba su je ba ba su gani ba cikin bayan Allah na ƙwarai, ana zagin su ana tsine musu. Wannan bid'a ce da aka ƙirƙiro ta tun lokacin Buwayhiyyin, tun daular Bani Buwai, daular Buwayhiyya a Bagdaza a shekarar hijira 352 bayar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 352, kaga cikin karni na hudu. Cikin karni na hudu Banu Buwayhi suka kirkiro waɗanda su kuma typical ƴan Shi'a ne, Shi'a masu limamai din nan da muke magana, a Ubaydiyyun ne, Fatimiyyun ne, suka kirkiro wannan shi bid'ar a Bagdaza. Kaga mutum yana fada da abin da ya tabbata a hadisai ingantattu na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam na azumin Ashura, yana cewa ba yi da asali, amma kuma gashi shi ya yadda da wani abin da aka kirkiro shi bayan hijiran manzo Allah da shekara 352. Yana nan idan mutum ya duba littafin Al-Mawa'iz wal-I'tibar fi bi khitat al-amsar, wanda aka fi sani da Al-Khitat na Makrizi, littafin Al-Khitat na Al-Makrizi, zai ga wannan maganar zamanin da aka kirkiro baƙin ciki da koke-koke da sa baƙaƙen kaya da tarurruka da zaman makoki na kashe Husaini radiyallahu ta'ala anhu. Tun daga wannan lokacin aka rika samun fitintunu duk sanda za su yi wannan tarurrukan su zagaye gari. Aka rika samun mutum ya dauki littafin Al-Bidayah wa Nihaya na Ibn Kathir, bayan wannan shekarar yana bin shi a hankali zai rika gaya masa a shekara ta 401 dan shi a sun fita zagaye garin makokin Sayyidina Husaini, an yi fada da su a gu kaza da kaza da kaza. A shekara ta 403 sun sake fita an yi aram karan batta da su, sun kona wa mutane shagunan su. A shekara ta kaza dan lokacin da suke da karfi sukan yi umarni ne duk kantina a ranar a rufe su, kada wanda ya fito ko ya sai ko sayar, kowa ya saka ba a ɗan kaya, mata su fito kansu birgizaza suna ihu, maza su ma su fito, wasu ma su fito ba riga a jikinsu suna bulala suna dukan jikinsu suna fasa kansu, domin an ce wai duk wanda ya zubar da jini, jininsa ya zuba ko hawayensa ya zuba, to ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai bashi gidan aljanna, zai gina masa katafaren gida, zai yi masa kaza zai masa kaza. An yi wannan karerai, saboda haka duk shekara sukan fito su yi wannan zagayen. To akan samu tashi-tashin hankula wanda suna nan da yawa, Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wa Nihaya da yake yana jera tarihin nasa ne bisa ga shekaru, zai ce a shekara kaza a Bagadaza an yi kaza. To za ka yi ta ganin irin waɗannan, na ga guri ya fi 10 shekaru daban-daban da aka samu tashin hankali saboda wannan bid'a ɗin. To wannan bid'a ce, ba ta daga cikin musulunci. Musulunci ya cika tun lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ta'ala ya saukar masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tun daga wannan ladar musulunci ya cika, duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin, to har abada ba zai zama addini da za a kusanci Allah da shi ba. Ba zai zama addini da za a kusanci Allah ta'ala da shi ba. Kabe da muka ce maqtalul Husayn, an kashe Sayyidina Husayn radiyallahu ta'ala anhu a shekarar hijira 61. To kaga duk khulafa'ur rashidun sun kare, bayan su ne ma abin ya faru, bayan Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu ta'ala. Sannan inda zaman makoki saboda kashe wani ko nuna bakin ciki ta hanyar dukan jiki ko ife-ife da koke-koke, kuma ya zama ana yin shi duk shekara, inda addini ne, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, babu matsayin da ya kai matsayin annabawa. Dukkan wani matsayi mu a gurinmu mu musulmi, to matsayin annabci da manzanci yana gaba, manzanni sai annabawa sai kuma siddiqai. Allah ta'ala ya nuna haka, man yuti'ur Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Da akwai wani matsayi sama da annaba da su a fara, to amma an kashe annabawa da yawa, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa dangane da ahlul kitab yahudu, yake cewa fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kaga ashe sun kashe annabawa, yanzu ashe kowane manzo, duk sanda wani manzo zo muku da abinda ranku baya so, shikenan wani bangare nasu ƙaryata su, wani bangare kuma ku kashe. A cikin suratu Ali Imran Allah yana cewa ka ayyin min nabiyyin qatala aw taqra qutila ma'ahu rabbiyun kathir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وبنجي جي وكأي من نبي قاتل وقتل معه ربيون كثير. هذا شيء انكشع النبوة، انكشع النبي زكريا، انكشع النبي يحيى. أمام متبع غنيبة أسير وانا النبي كافر النبي صلى الله عليه وسلم. ana zaman makoki duk shekara na an kashe wannan annabi ko shi bai da darajar da za a yi masa inda a ce addini ne ba mu taba samun wannan ba ba kuma wanda zai iya nuna maka wannan a rubuce a alqur'anance ko a sunnance babu shi kaga wanda ya nuna ba addini bane gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ba mu taba ganin ya ce wa sahabbai mu zo mu tuna ranar kashe annabi wani ba mu yi zaman makoki mu nuna bakin ciki mu yi alhini mu yi koke-koke mu sa bakaken kaya ba mu taba ga inda annabi ya yi wannan ba in kuma ka ce a wannan falala ahlul baiti ne kawai su ake yi ma wannan to an kashe sayyidina Hamza shi ba ahlul baiti bane baffan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bawa addinin musulunci kariya tun lokacin musulunci yana da zafinsa ya fito ya bara'a ya dau makaminsa ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallama har aka kashe shi kuma aka yi masa wulakanci bayan kashe shi annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya bakin ciki matuka da abin da aka yi masa har ya ce mu ma jirran da Allah ta'ala ya bamu ya dora mu akan su sai mun yi musu fiye da yadda suka yi mana ba sun yi wa sayyidina Hamza musla ba to sai mun yi musu gunduwa gunduwa da gawawakin mutanen su yadda suka yi mana Allah ta'ala ya hana shi fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an muku wani abu ba daidai ba ku yi daidai yadda aka yi muku amma ku yi hakuri ma yafi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin Allah ya dubi annabi ya ce wasbir kai ma yi hakuri amma duk da haka mu taba ganin inda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a rika tuna ranar kashe Hamza ba ko bai da darajar ne in dai wannan shi yake nuna daraja to ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam nuna darajar baffansa sayyidu shuhada'i sannan aka zo aka kashe Ja'far ibn Abi Talib shi ba ahlul baiti bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai a yakin Mu'ta a kashe Ja'far dan Abu Talib da aka zo ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka gaya masa ga mata can suna kuka cewa aje a hana su irin kukan nan na abin nan kuka na niyaha yace aje a hana su duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayar da wannan biki ba sannan ga sahabbansa da yawa da aka kashe a wannan lokacin an kashe Zaid ibn Harisa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan lelan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda san shi da annabi yake yi har ma bayan rasuwarsa ya tashi ya koma kan ɗansa Usama idan ma wani abu ya faru ana so a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ana shakka sai a ce sai Usama shi ne kadai zai iya dan shi ne hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah an kashe mahaifinsa Zaidu a yakin Mu'ta annabi ya yi wannan sannan an kashe Abdullahi ibn Rawaha shi ma a wannan yake qafilatu shuhada banda shi mutun nawa aka kashe cikin sahabbai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa a yayi rika tunawa ana ba mu taba jin wani musulmin kwarai ya fito ya ce a rika yi wa sayyidina Abubakar shi ma duk ranar da ya rasu ba shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abin da ya tabbata asira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutuwa ba tare da wani ya dau makami ko ya abin da ya kashe shi ba amma dafin da aka bashi a Khaibar matan nan bayudi ta bashi yace a karfatar akuya ya rika motsa masa har a ƙarshe Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai gushe ba wannan abin da yace yana motsa masa wanda malamai suke cewa dan Allah ta'ala ya hada masa darajar annabci da manzanci da kuma mukamin shuhada a gurin Allah saboda haka wannan dafin yana daga cikin abin da ya zama musabbabin wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wata mata ce behudiya ta bashi amma musulmi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ci gaba da tunani da biki da zaman makoki duk wata musiba da ta taba samun musulmi bata kai musibar ranar da aka ce gashi suna tumburawa annabi sallallahu alaihi wasallama kasa suna rufe shi ba duk wata musiba da ta same ka in ka tuna wannan to tafi kowanne don a lokacin ne wahayi ya yanke daga sama kuma shi yasa kace in wata musiba ta same ka kana jin girmanta to tuna musibar ranar da Allah ta'ala ya dauke manzansa sallallahu alaihi wasallama daga tsakanin sahabbansa Anas yake cewa a ranar da muka je muna zubawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna binne manzo Allah yace a ranar gaba ɗaya duk duniya sai da ta shin zamace yau mu ne yau muke turawa manzo Allah kasa mu ne yanzu kuma yau Musa bai muke tila masa kasa amma duk da haka sahabban nan ba su mayar da ranar manzo sallallahu alaihi wasallam wafatin manzo Allah ranar bakin ciki da abin in daraja ce da matsayi to an kowa cancanta sannan sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Ali shi ma kashe shi akai sayyidina Usman sannan sayyidina Ali shi dinnan shi ma ahlul baiti ne kuma darajarsa da matsayinsa ta fi ta Husaini darajar sayyidina Ali da matsayinsa da martabarsa ta fi daraja da martaba ta sayyidina Husaini amma shi ba a mayar da ranar kashe shi ranar biki da zagaye da koke-koke ba idan addini ne ko girmamawa ne to shi ba a yi masa sannan shi kansa sayyidina Hassan dan Ali radiyallahu anhuma shi ma anan mun karanta anan majalisin Abu Ghaythul Mushtaq cewa yana daga cikin abubuwan sababin wafatin sa an sa masa dafi abincin sa ya ci kaga shi ma kashi shi akai to ba ma ga suna zagayawa suna koke-koke na kashi sayyidina Husaini sayyidina Hassan to in ka koma sai ka ga duk abin akwai kabilanci a ciki akwai majusanci a ciki yadda suka damu da sayyidina Husain ba su damu da sauran ahlul bait din ba gaba daya yau koma ita kanta Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha ai asu asirasu suna cewa bakin ciki ne ya kashe ta bakin cikin sahabbai su Abubakar da Umar sun hana mijinta shugabanci kuma sun hana ta gadan mahaifinta wannan shi ya kashe ta haka suke cewa to kaga a gurin su kashe ta aka yi dan mu ba mu yarda da wannan ba ba wanda ya kashe ta ubangiji ta Allah shi ya karbi ranta kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ba za ta dade ba to kaga da addini ne da girmamawa ce waɗanda duk ya kamata a musu to amma da yake abin son zuciya ne sai ya zama da ba wanda ake wa sai Husaini sai bayan shekara 352 aka yi tunanin to ayi wannan bid'an bana lokacin da aka jero bid'o'i irin su maulidi da sauransu kun san duk a wannan tsukukin lokacin ne duk suka fara saboda wannan ita kanta bid'a ce sannan ta saba wa koyarwa ta musulunci gaba daya dan koyarwa ta musulunci abinda take umartar mu'mini yayi in abu ya same shi shine yayi hakuri ba ya fito yana ihu ba yana koke-koke yana doke-doke Allah ya ce bashirin sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wani cewa as-sabirin kai musu bishara masu hakuri su ne waɗanda idan musiba ta same su sai su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da aka umarci mutun yayi wannan yayin da musiba take sabuwa annabi yace innamas sabru inda sadmatil ula yayin da musiba ta same ka fatsam to a lokacin ne ake gane hakurinka. Musulunci ya koyar da mu idan musiba ta samu mutum yayi hakuri kuma ya maida al'amarinsa ga Allah, ya nemi Allah ta'ala ya canza masa da abin da yafi alkhairi. Allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam koyar a raka fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada kamar da Tabarani ya ruwaito, hadisi ne sahihi, Tabarani ya ruwaito shi daga Abu Huraira. Annabi yake cewa Allah ta'ala yana cewa idza laysa li'abdi al-mu'min idza qabadtu lahu safiyahu thumma ihtasabahu laysa lahu jaza'un illa al-janna. Ubangiji yace idan na karbi wa bawa na mu'mini mutuban da yake so a duniya yayi hakuri, to ba shi da sakamako sai aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an-niyaha, shine ki rika kuka na ihu yana karaji saboda mutuwa, ce innal mayyita la yu'adhabu fi qabrihi bima niha alai, hadisi ne cikin sahihai, ana yi wa mamaci azaba a kabarinsa saboda koke-koken da za a rika yi masa da daga biliya da karaji. Annabi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amri al-jahiliya, abu hudu a cikin al'ummata daga cikin aikin jahiliya, al-fakhru fil ahsab, at-ta'u wat-ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum wan niyaha. Wadannan abubuwa guda hudu a cikin al'ummata aikin jahiliya ne, shine al-fahari da asali, sukan nasaba, sannan neman shayarwa ta ruwa ta hanyar taurari, sannan kuma an-niyaha, a riƙa kuka. Hadisai da yawa wanda suka zo suna hana an-niyaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana hadisi yake cewa duk matar da take wannan niyaha ranar gobe kiyama za a tashe ta a sa mata sirwalun min qatiran wa dir'un min jaram, sirwalun min qatiran, wando na narkakkiyar dalma ta wuta. Matar da take inna na'iha idha matat walam tatub albasaha Allah yawm al-qiyamah sirwanan min qatran wa dir'an min jaram. To kaga ashe wannan abu ba musulunci bane, Annabi ya hana shi, yace kuma ga abin da za a yi, bawa ya san duk abin da ya samu ya shi kaddara ce daga Ubangiji, ya san cewa babu wani abin da zai faru ga bawa, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'sau ala ma fatakum wala tahzanu bima ataakum. Ubangiji yake cewa babu wata musiba da za ta samu mutum a sama ko a ƙasa ko a kawukanku illa fi kitabin, face tana nan a rubuce a gurin Allah a littafi, ba wani abu sabo Allah ya riga ya ba wa mu'mini ya yarda da wannan. Sannan kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, yake cewa waɗannan bayin Allah Hassan da Husaini, in ba manta ba a majalisin da mun karanta, Hassan da Husaini Allah ta'ala da ya so ya ɗauka kamar tabarsu don su risku su zamana sun haɗu da waɗanda suka gabace su na ahlul baiti, waɗanda suka riski farkon musulunci suka sha wahala suka sha azaba, su kuma waɗannan ba su riski farkon musulunci ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya walam yabluga sinnat tabis, ba su balaga ba. Saboda haka sun zo an haife shi a musulunci sun samu gatan musulunci, duk musulmi na girmama su, saboda haka basu samu kansu cikin irin wahala da azaba da tashin hankali da iyayensu suka samu ba a farkon musulunci. To sai Allah ya so ya ɗaukaka su don ya riskar da su da sauran ahlul baiti, shi da ya jarrabe su da wannan musibar. Ashe kaga ni'ima ce su gare su, to hasada kake musu? Da kake yawo kana sa koke koke kana zage zage, indai ba hasada ni'imar da Allah ya musu kake ba, me amfani abin da kake yi? Saboda in ka ce mai azumin Ashura yayi murna, to kai kuma kai hasada. Saboda kai kuma kai hasada, Allah ya ni'imta su da shahada, ya karama su da shahada dan ya ɗaukaka matsayin su, su samu daraja irin ta sauran dangin su, kamar irin su Hamza, su Ali radiyallahu ta'ala anhu. Kai kuma kana bakin ciki. Ibn Taymiyyah yayi ishara zuwa ga wannan lokacin da muka karanta Bughatul Mushtaq, idan ba a manta ba. Saboda haka wannan ba musulunci bane, maguzanci ne. Wasu daga cikin malaman Shi'a sun fito su ma sun yi ikirarin cewa gaskiya ba musulunci bane, sai dai kawai dai nuna damuwa ce. Kamar Jawad Mughniya, wanda ya daga cikin yan Shi'a, malaman Shi'a na Lebanon, abinda yake faɗa kenan a wani littafin sa Adabul Manabir, yake cewa abinda ake yi din nan koke-koke da buge-buge ba musulunci bane, amma dai kuma alama ce ta nuna damuwa. To kaga inda ya ce ba musulunci ba, ya gama magana. To kuma inda zai nuna maka ba musuluncin ba ne, za a ga cewa su shehinan ba sa yi abinda suke sa jahilansu suna yi, na marin fuskar su da sa bulala suna dukan kafadarsu da bayansu da fasa kansu, su malaman ai ba sa yi. Ina gaya maka na can manya-manya na sama can, ba nan namu kananan ba. Sunan kananan ai ba su fara fasa jikin nasu ba, ko sun fara ne a nan? To mu za mu so su fara, dan za a fara to da yawa za su ja da baya. To in ko musulunci ne, to ya kamata shugabannin su jagorance su akan wannan, yayi kwalkwabo ya fasa kanshi. To kaga nan za a yi da cewa musulunci, tunda an ce gwargwadon yadda jininka ya zuba, gwargwadon ladan da aka samu, za ka samu kusanci zuwa ga Ahlul Bait. Su ba sa son kusanci ne, amma sai ga sai jahilan ne suke yi. Kaga yaro karami wanda bai ma san abin da ake ba, an masa jina-jina, kuma a ce musulunci ne. Kuma dan sharri sai ka ga manya-manyan satellite na su ana ɗauka ana nunnuna a duniya, har ma ƙasashen Turai, satellite na Turai irin su CNN sai su riƙa nunawa. Ba komai ba dan a sawa wanda ba musulmi tsoron shiga musulunci, sai sa in ya shiga musulunci wani farali ne da shi ma sai ya yi. To an nuna masa mutum ya yi jina-jina, an nuna yaro ƙarami bai fi shekara biyu ba, ubansa ya fasa masa kai, yaro yana ta kuka, san me yayi ba, ana nuna a tasha, wanda ya zai zama musulunci fi sabilillahi. Ina musulunci aka taɓa gurin irin wannan? Ina, babu shi. To wannan ɗaya daga cikin bid'o'in kenan. Bid'a ta biyu a gurguje, bid'an nawasib, wanda su kuma lokacin a kufa, lokacin da suka ga waɗannan suna nuna bakin ciki da abin da, su kuma sai suka ruka nuna farin ciki. Nawasib, khawarij, waɗanda suka yi sanadiyar rasuwar Shehu Hussein ɗin, su kuma da suka ga waɗannan suna bakin ciki duk shekara, su kuma suka ce mu kuma duk shekara mai farin ciki. Saboda haka sai a yi kwalliya a caɓa ado. Har ma aka fito da hadisai na ƙarya cewa duk wanda ya kwalliya ya sa kwalli a ranar, idansa zai yi lafiya. Aka fito da hadisan ƙarya cewa wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar, Allah zai yalwata masa tsawon shekarar. Da hadisai ne duk ba su inganta ba, Ibnul Jawzi ya kawo su cikin tafsir al-Mawdu'at, sai da ba su inganta ba. To su kuma ba dan komai ba dan su yi karo da waccan bid'ar, yasa aka ƙirƙiro wannan. Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa gare ta ita ma, da shine mu kuma nan saboda jahilci da aka samu wadannan hadisan rubabbu sai aka ce cika ciki su masu cika cikin ban san me yasa ake cika cikin ba ina tabbata ba wai maganar farin ciki bane an ga Husaini su dai kawai an ce za a yalwata mutun ranar shekarar kuma yadda ake cikin halin nan a ce za a yalwata mutun ko muruwarsa sai kaga cewa ranar ya saki aljihunsa saboda wai a yalwata masa saboda ka walbana ne walbaka tunda za a samu wala dabi'a ce kuma ta mutane tunda ya ji cewa akwai wani sakamako ba a karan banza ba ko ta galala tana jiran sa to wannan shi yasa mutane suke to wannan hadisin gaskiya ba ingantacce bane saboda ka wannan ita ma bid'a ce sai a daina sannan da masu raye daren ƙarshen shekara ko a yi azumin yinin ko a raye daren farkon shekara ko a yi azumin yinin shi ma akwai hadisi mai rauni ban hadisi na ƙarya cewa wanda ya yi azumi a ƙarshen shekara da ranar farko ta shekara cewa za a ba shi ladan wanda ya yi ibada ta shekara 40 wannan ƙarya ne bai inganta ba haka nan hadisan da suke magana akan cewa ko wanda ya yi azumin kwana 9 a Muharram bana Allahu lahu qasran fil hawa'i bilan fi bilin wallah zai gida masa katon gida a cikin sama a cikin iska mai fadin mil da tsawon mil daya zai masa katon gida a cikin iska kaga zai tashi a iska kenan haka duk wanda yayi wannan dan ya samu wani gida a iska to yayi azumi a iska ba shi da komai hadisi ne na ƙarya shi ma da wanda za a yi a ranar Ashura a ce a yi wata wasu raka'o'i guda 40 a karanta Fatiha a karanta Ayatul Kursiyu guda 10 a karanta Qul Huwallahu 11 a karanta wane ne sannan a yi ruku'u sannan a sake yi idan kai raka'a 40 tsakanin azhar da la'asar to Allah ta'ala zai gafarta maka zanubinka na rayuwarka gaba daya koda sun kai daidai da abin nan kumfar tafkin kumfar teku to shi ma duk ƙarya ne da waɗanda za su rika rubuce ana rubutun sha wai farkon shekara saboda tana zuwa da bala'i saboda ka sai a yi rubutun sha ana rarraba gida-gida ana sa mata da yara da tsofaffi suna ta sha wai saboda a samu kariya daga bala'in da za a samu da zai sauka a wannan shekarar shi wannan bid'a ce bai da asali waye ya gaya maka a shekarar Allah dan jawa wai a shekara wai a wannan watan Allah yake tsara komai da za a yi to kai kan abin ya shafe ka in dai bai da kyau so haka sai a baka wata wani rubutu ka sha tare da cewa abin da ya tabbata alqur'ani a lailatul qadri ne Allah ta'ala yake saukar da duk abin da zai yi na kaddara inna anzalallahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim lailatul mubaraka kuma ita ce lailatul qadri a ciki aka saukar da alqur'ani domin Allah ta'ala ce inna anzalallahu fi lailatul qadri saboda ka a cikin ta ne fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ta ne dukkan wani bajet na shekara ubangiji yake yin sa a lailatul qadri ne ba a muharram ba saboda ka ita ma wannan bid'a ce irin bidiyoyin suna nan da yawa illa iyaka ka rike ka'ida guda daya shine duk abinda ba wannan azumi na Muharram na Ashura da tasu ba to baya daga cikin abinda musulunci ya umarni da shi akwai magana akan yaya kalandar musulunci to wannan ina ga ita ma wannan wata dogon magana ce amma dai wannan insha Allah zai zama haske gare mu nan gaba dan lokacin ma ya tafi to amma saboda nan gaba a san cewa ga yadda abubuwan suke fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in wannan yake cewa ka ce littafin Shi'a akwai inda aka yi nuni da halaccin azumin Ashura. Ina so a gaya min littafin. Wannan in ka duba littafin Tahzibul Ahkam na Tusi, Tahzibul Ahkam ya kawo ne shi. Wannan littafi yana daga cikin littafan da suka ma tace hadisai a cikin littattafansu. To ya kawo wannan kuma a cikin Biharul Anwar na majalisi shi ma ya kawo wannan. Sannan ya ce a gaya masa takamaiman ranar da aka kashe Husaini, shin ranar Ashura ce ko kuma ba ita ba ce? A ranar 10 ga watan Muharram aka kashe shi, shekara ta 61 bayan hijira. Shi yasa suke wannan biki. Menene gaskiyar cewa idan ranar Idi ta kasance a ranar Juma'a kuma mutum ya halarci sallar Idi, to ba sai ya je sallar Juma'a ba, kuma ba sai ya yi sallar Azhar ba? Muna neman ƙarin bayani. A gabar farko ta tambayar haka take, wanda ya je sallar Idi ranar Juma'a, to ba sai ya je sallar Juma'a ba, ma'ana ba wajibi ba ne sai ya je, in ya ga dama ya je, in ya ga dama kai ya je. Amma cewa ba sai Azhar ba, wannan kuskure ne. Cikin al'imma babu wani wanda ya yi wannan fatawa. Na farko abinda za a gane a wannan babin na haduwar juma'a da sallar Idi, kada a je Juma'a. Babu hadisi sahihi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi amma duk basu inganta ba, amma akwai athar na sahabbai. Akwai asar daga Sayyidina Ali, akwai asar daga Sayyidina Umar, akwai asar daga Abdullahi ibn Zubair, wanda dukkaninsu suna nuna rashin wajabcin halartar Juma'ar. Wannan daga nan ne aka fahimci cewa wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam, amma ba wai sarayar da Juma'ar ake ba. Akwai wani asar guda ɗaya da waɗanda suke sarayar da Juma'a suka sa wani Abdullahi ibn Zubair da Ata ibn Abi Rabah, yake cewa yayi mana sallar Idi ranar Juma'a sai bamu ga ya fito ba sai da la'asar. Sai aka ce to kaga bai sallar Azhar ba kenan. Wannan zato ne. Sannan akwai asar daga shi da sakyawan salsala daga shi Ata din da yake cewa fa sallar Zuhra arba'a. Sai sallaci Azhar raka hudu. To ban san me yasa za a dau asar din Ata na cewa bai fito ba sai la'asar, a bar asar din sa kuma na cewa ya salla Azhar raka hudu. Sannan a mas'alar barin Juma'a saboda wani dalili na shari'a tana nan da yawa, amma ba inda aka ce idan baka samu ka je Juma'a ba kai Azhar, matafi ba a wajabta masa sallar Juma'a ba, amma an soke masa Azhar ba a soke masa ita ba. Mace a gida ba a wajabta mata zuwa Juma'a ba, amma an soke mata Azhar akai Azhar. Mara lafiya ba a wajabta masa zuwa Juma'a ba, amma an soke masa Azhar. Saboda haka dan an dauke maka zuwa Juma'a, wannan ba shi ke nuna dauke maka Azhar ba. Dan abinda wasu suke cewa a ita Juma'an nan a makofin Azhar take, don haka in an dauke maka ita kawai Azhar din aka dauke maka, to ya za su yi da waɗannan waka'i a shari'ance mutumin da yake matafi? Hadisi ya tabbata, hadisin Abu Hurairah sahihi ne, cewa matafi da mace da bawa ba wajibi ne su yi sallar Juma'a. Amma kuma an yadda bil ijma cewa dole su yi Azhar. Saboda haka kuskure ne a ce wanda ya je su sallar Juma'a ya je sallar Idi bai je Juma'a ba, to kai Azhar. Wannan kuskure ne. Shi yasa a cikin a'immatul arba'a din nan ba ma cikin su wani wanda yayi wannan fatawa. Wani asar ne guda ɗaya na Ata ibn Abi Rabah wanda shi ma akwai akasin sa. Sannan sai wata mashagube da Shaukani, Muhammad ibn Ali Shaukani rahimahullah, yayi shi ba fitowa karara ba. Kawai dai magana cewa to ai ita Juma'a ita ce makofin sallar Azhar, idan aka ce ba za ka yi an sauke maka Juma'a an yafe maka, to sai da wani nassin za a wajabta maka Azhar. wannan ita ce maganar Shaukani, shi ma bai iya fitowa ƙarara ya ce kai a zahar din ba. Amma da ya tuna cewa akwai waƙaya shari'a da aka yarje maka cewa ba sai ka je Juma'a ba an maka sauƙin sauƙaƙe maka tafiya, amma duk da haka kuma aka ce kai a zahar, da bai kawo wannan maganar ba. Saboda haka wannan akwai waɗanda sun yi ta fatawa da wannan, musamman kasancewar Juma'a ta dace da sallar Idi a wannan shekarar, wasu sun yi ta rawar jiki da gaggawa suna yin fatawar, wannan kuskure ne. Saboda haka in an yi ka a ƙara, shi ne ce ka a ƙara. Wanda ya ce shi ne ni ne na banke, ya ce shi ne ya banke mutum uku a nan take, suka mutu ba guda biyu suka mutu, ɗayan kuma sai da aka je asibiti ya mutu. To ya zai yi azumi kenan 60 zai ko 180 kuma gaba ɗaya zai yi ko yayi daban-daban. To kasancewar wannan bai mutu nan take ba, baya nuna cewa ba sababin bankakace ya mutu ba, haka an je asibiti ya rasu duk ɗaya ne, da wanda ya mutu nan take, da wanda sai da aka je asibiti, da wanda sai da aka kwana biyu uku sati ɗaya wata ɗaya, indai da wannan bankacce ya rasu, to kai ne sabab. Saboda haka akwai kafara, kuma kafara mutum uku za ka yi kowanne wata biyu, wata biyu ba wai azumin kwana 60 ba, shaharaini mutatabi'aini, shahar al-hilal shi kuma kasa yana 29 ai ta yi, in kai sa'a ma duk yayi nusan. Saboda haka yayi 29 tara kaga ka samu ragi biyu, saboda haka kayi 58. Haka wata biyu za ka yi azumta a jere-a-jere ba tare da yankewa ba, sai da uzuri na shari'a. Ma'ana uzuri na shari'a, duk inda shari'a ta yi wa mutum uzuri ya iya aje azumi saboda rashin lafiya, misali ko mace ce sai jinin haila ya zo mata, ko ranar Idi ta gittu, to wannan shi kenan sai ka aje. Amma ba ka mutu sai ka yi su a jere-a-jere, tafiya ba za ta shiga ba. Tafiya wannan kai kake sa kanka, in aka ce haka shi kenan, duk ranar da ba so sai ya tafiya, sai daga nan sai ya tafi kanki ya dawo. Sannan idan ka yi na wata na mutum ɗaya, kana iya hutawa wata ɗaya sannan ka ci gaba, ba sharaɗi ba ne, duk sai ka jera 180 ɗin kamar yadda ka yi lissafi 180, ni ina ga za ka iya samun ragi, ba lallai su ka yi 180 ɗin ba. Wannan ta ce mijinta ya sake ta saki uku, sai ta yi wani auren da niyan kisan wuta, kuma aka jarrabe ta da son tsohon mijinta, sannan kuma gashi shi sabon mijin ya ki sakinta. To yanzu za ta iya neman kul'i, idan ta yi haka ba ta zalunce shi ba. Dama duk auren da za a yi mutum mace ta gaba za ta iya zama da mijinta ba tare da cewa babu wani abin da za ta iya tabbatarwa ya yi mata na cin zali, na cutarwa. In ta ce ba ta iya zama da shi ba, sai ta biya shi duk abin da ya kashe, shi kenan ta fanci kanta. Wannan shari'a daman ta yarda da haka, sai a je gama alkali ya yi lissafin abin da ya kashe tun lokacin da ya fara neman ki har aka yi aure, sai ki biya shi, in ma da gyara da za ki yi masa sai ki yi masa, shi kuma daga lokacin zai sake ki. Wannan shari'a ta yarje miki wannan auren kisan wuta, idan mace ce ita ce ta san abin, ko shi wanda za a yi auren da shi ba da wannan niyyar ba, to auren yana nan yayi, saboda ka auren su yana nan, kada a ji ta ce kashe wuta kuma a ce to yaya auren kisan wuta kuma yayi, wannan ita ce a gurinta, kuma kun ga ai wutar ta ki mutuwa. Amma da an hada baki da shi, kaga ana iya cewa ya saki. Wannan ya ce a yi masa bayani tsakanin bayanin waɗannan hadisin Aisha, ilun hadhan nikah waj'aluhu fil masajid. Sannan kuma ga wani hadisi ya ce wanda ya ji wani yana ciki a masallaci, ya ce la radda Allahu ilayka fa innal masajid lam tubna li zalika, kada Allah ya dawo maka da abin da kake ciki a, domin ba a gina masallatai don haka ba. Sai ya ce domin akwai wasu masallatan da ake rikici dangane da sanarwa daurin aure a cikin masallatan, wasu kuma su kafa hujja da hadisin farko, wasu kuma su kafa hujja da hadisi na biyu, su ce bid'a ne bid'a ne yin hakan, don haka yana son a warware masa. Na farko hadisin farko waj'alu fil masajid, wannan munkar ne, mun taufada bai inganta ba da wannan lafazin waj'alu fil masajid, wannan ziyadar bata inganta ba. An gane magana cewa waj'alu fil masajid, wannan ziyadar bata inganta ba. Awada ba wai yake na haramcin daura aure a masallaci ba, kada a fahimci tunda mun ce waj'alu fil masajid ya nuna kenan an daura aure a masallaci an yi bid'a ko an yi haram. A'a, ta fuskar riwaya kace annabi ya ce ku yi aure ku sanya auren ku a masallaci, wannan annabi bai faɗa haka ba ta fuskar riwaya. Amma dan an daura maka aure a masallaci ko a wajen masallaci ko a cikin kasuwa ko a gidanka soranka duk yayi, ba inda bashara'a ba ta khassasa wani guri ba ta ce he anan za a daura aure, ko ta warar guri ta ce kada a daura aure anan. An gane ko, wannan babu matsala. Sannan sanarwa daban, cikiya daban. Cikiya wani abun ka ne bace kake cikiya, wannan kuma wani abu ne wanda dama an san shi ba cikiya bace. Daga kaga ba za ka zo ka ce la raddahu Allahu ilaik, ba cikiya ciki wai za a daura min aure, za ka ce la raddahu Allahu ilaik. Amma da matar ta shi ta bace yake cikiyarta, to kaga anan zai ce a to kai cikiya a cikin masallaci je kawai je. Daga ba wani abu. Kuna ji yanzu malam Adam yace ga sanarwa, shi kaga ba sanarwa aka hana ba. In ba haka ba kaga duk sanarwar da malam Adam yake kaka soke ta kenan, ba wacce zai yi. Waɗannan su ne dai tambayoyin da muka samu, da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi.